To jama'a barkanku da wuni barka da zuwa ga shirin sashen sanin murya Amurka a wannan malice kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da 61 a jihurar Niger ana kama mu a tashar mu ta VOA Africa da ke nemai a mita 102.5 zangon FM da kuma a gidajen radio amfani da fara da Sarauniya da Numa da Delo da Niya Burnin Kwani a duniyar gizo ta internet kuma a voahausa.com da sashenhausa.com To jama'a mun ji dadi matuƙa da Allah ya ba ku ikon cakku wannan tashar tamu a yanzu ne a ji Mustafa Sakuto muka dawo ta da Maryam Dauda mu kawo muku shirin mu na ƙarshe a yau bayan mun gama ba ku labaran duniya za mu yi shimfiɗa da wani abu da ya faru a Bauchi wanda yake da alaka da rikicin Fulani da manoma da ma'aikatan tsaro wanda kuma bayan sa ne za mu so mu ji kuna ku ra'ayi kan wannan lamarin ga dandano daga taron da aka yi kan lamarin
waɗanda ake amfani da su suke fitar da mutanen nan suna nan a cikin mu suke kuma an ce har akwai da ma'aikata ma'aikatan ya taru daga wajen ko ɗan sanda ko wajen ministry din ko kuma masu zaune gari ko kuma masu sarauta
tane mu halin da suke ciki su ake wasata su ake cutarwa duk abin da ya tashi kuma su ma suna yi
ya za a yi a ce mutum ba ko ya shigo amma babu sani da kashi ko hakimi ko kuma arbin
to wannan shine shimfidar da nace zamu yi da rahoton da zamu so bayan sa mu ji ra'ayinku kan abin da yake janyo rigingimu da Fulani da manoma da sauransu da kuma yadda za a samu maslaha akan su kuma mutula na tafi da wasanni a takaice daga Najeriya amma duka sai bayan labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Wani jami'in tarayyar Turai a Rwanda ya ce akwai yiwuwar shugaba Paul Kagame na kan hanyar sake zama shugaban kasa amma ya ce yana shakkun tarayyar Turai za ta tura wakilanta su sa ido a zaben da za a yi Michael Ryan shugaban wakilan tarayyar ta Turai akan zaben Rwanda yayi magana da ƴan jarida a Kigali yau Alhamis kwana ɗaya bayan da wata mata ƴar shekaru 35 da haihuwa wadda aka kashe wa mahaifi bisa yanayin da ba a tabbatar ba ta ce za ta kalubalanci Kagame a zaben shugaban kasa da za a yi a cikin watan Agusta muna da shugaba wanda ke da hujjojin da zai nuna wa jama'a na ayyukan da yayi kuma ga ƴan takarar da dole su ma su gabatar da hujjojin su ba a taba gwada su ba dan haka ya zama dole su gabatar da kansu a cewar Mr. Ryan Kagame ya shugabanci kasar Rwanda na tsawon shekaru 23 kuma an san kokarin da yayi wajen tabbatar da zaman lafiya a kasar bayan kisan kare dangin da aka yi a kasar a shekarar 1994 wanda ya kashe kusan mutane 1800 A jiya Laraba ne da Yan Rigara ta sanar da cewa za ta kara da Kagame a zaben da za a yi ita ce mace ta farko da ta sanar da tsayawa ta kara a zaben shugaban kasa
To kamfanin dillancin labaran kasar Koriya ta Arewa kuma wata sanarwa ce fito da ita ta sukar labirin kasar China kai tsaye wanda ba a saba gani ba yana bada misali da kalaman da kamfanin dillancin labaran kasar China din suka yi yana kuma gargadin cewa kada kasar ta China ta kure hakurin mutanen Koriya ta Arewa din kamata ya China ta yi nazarin abin da ka iya biyo bayan gangancin kokarin lalata dangantaka ta da ke tsakaninta da Koriya ta Arewa a cewar sanarwar da kamfanin dillancin labaran Koriya din ya fitar jiya Laraba Sarwa ta ce kiran da China ta yi akan Koriya ta Arewa da cewa wai ta yi watsi da shirin ta na makaman nukiliya ya wuce gona da iri kuma ma ya sabawa ka'idojin ita Koriya din. China dai ta yi wannan kalaman ne a cikin jaridar Global Times ta kasar ta ta yau Alhamis. Jaridar ta kara da cewa China ba za ta yarda Koriya ta Arewa ta lalata mata bakin iyaka da ayyukan makaman nata ba.
Amurka za ta kawo kasashe kawayenta da ke kudu maso gabashin yankin Asiya don magance abin da wasu manyan jami'ai suka bayyana a matsayin muhimmin batun tsaro ga Amurka, wato karuwar barazanar makaman nukiliya da makamai masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi. A lokacin da ministocin harkokin wajen kungiyar kasashen yankin kudu maso gabashin Asiya da ake kira ASEAN za su gana yau Alhamis a birnin Washington. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa wa muryar Amurka cewa Amurka na roƙon ƙasashe na kudu maso gabashin Asiya da su yanke hulɗar diplomasiya da Koriya ta Arewa. Wani jami'in kuma ya faɗa wa muryar Amurka cewa yayin da aka samu nasara dangane da ƙarin sa ido wajen takawa Koriya ta Arewa burki akan munanan ayyukanta akwai buƙatar a ƙara ƙaimi. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To yan takarar shugabancin kasar Faransa kuma Marine Le Pen da Emmanuel Macron sun taka muhawara mai zafi wadda aka nuna a gidan talabijin din Faransa din jiyar bayan kwanaki kadan kafin a zaben gama gari na wannan kasar. Ms Le Pen dai ta bayyana abokin adawar nata a matsayin rikakken dan jari hujja wanda ke da rauni wajen yaki da ta'addanci yayin da shi ko Marine din wato a matsayin makareciya mai tsauraran ra'ayi ya kira ta. A jawabin ta na farko lokacin muhawarar da Le Pen ta kira shi tsohon ministan harkokin tattalin arziki a matsayin dan takara ne mai ra'ayin kowa ya abin da yake so. Rashin ayyuka a kasar ta Faransa dai suna cikin abubuwan da yan takarar suka tattauna. Macron ya yi kira akan sauƙaƙa ƙa'idojin gwamnati da na ƙanana da kuma matsakaitan sana'o'i. Ita kuma Le Pen ɗin ta yi alƙawarin za ta ƙara haraji ne akan kayayyakin kamfanonin ƙasashen ƙetare. To mun cillo muku labaran duniya ne daga sashen wasu murya Amurka Washington DC. To yanzu sai rahoton da zamu yi shimfiɗa da shi kan yawan tashi-tashi hankulan da kan barke na Fulani da manoma da sauransu wanda bayan shi rahoton zamu buɗe layinmu na waya domin mu ji naku ra'ayi kan lamarin. Shi dai rahoton namu na yau ya biyo ne bayan labarin da aka bada cewa gungun wasu mutane ɗaruruwa kan babura sun danno zuwa cikin garin Bauchin Yakubu domin su tada hatsaniya wanda aka sani ka wato aka kira taron hukumar 'yan sanda da sauran wanda abin ya shafa.
Bayan kammala taron ne sun tuntuɓi kwamishinan 'yan sanda Garba Baba Umar domin ƙarin haske.
Dalilin wannan taro mun lura wasu mutane ne suka shigo cikin Bauchi an ce sun kai wajen 1,000 suna akan masu shuka mashin wajen guda 500 suna nema su fita da hankali suna zuwa gida-gida suna kama mutane suna kace su. To shine sai na kira Fulani su shugabannin su zo su ga mana su waye waɗannan mutanen kuma meye ya kamata mu yi domin mu hada kanmu ga baki daya mu samu zaman lafiya tsakanin Fulani da makiyaya da sauran mutane masu goyon aiki gona.
Akwai batun nan da su suka ce sai ka ga an kama wanda ake zargi da ko fashi ko kuma satan mutane amma ba a kwanaki kaɗan sai ka ga mutumin na saki.
To kamar yadda ka sani ne mu ɗan sanda aikinmu mai bincike idan mun yi bincike mun kama ka da laifi mu kai ka kotu. Ba mu ne muke shari'a ba, na kai ƙara, na yi complain, na yi ƙara akan abubuwan da ke faruwa kuma sun ce za su duba saboda waɗanda ake amfani da su suke fitar da mutanen nan suna nan a cikinmu suke kuma an ce har akwai da ma'aikata. Ma'aikatan ya taru daga wajen ko 'yan sanda ko wajen ministry din ko kuma masu zaune gari ko kuma masu sarauta ko masu wani mukami su ne suke sa hannu. To duk waɗannan za mu yi maganin su.
Alhaji Ahmed shi ne sakataren kungiyar Yatti Allah Cattle Breeders na daga cikin waɗanda suka halarci taron ga abin da ya shaida mini.
Abin da muka tsoci shi ne sha'anin tsaro ya taɓarɓare kuma bisa waɗansu dalilai akasari akwai membobinmu da yawa a ciki. To wanda mun jima muna da yaki akan yadda za a rage wannan tabarbarewan tsaron a fahimtar da mutanenmu halin da suke ciki su ake wasata su ake cutarwa duk abin da ya tashi kuma su ma suna yi saboda haka da kwamishinan 'yan sanda ya kirawa wannan taro mun ga cewa lallai ne dole mu bada hukumar tsaro jami'o'in tsaro duka na kowane bangare domin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya kuma Fulani mu sun samu hanyar yin walwala a dukkan jihar nan.
An ce kuna yin gaban kanku sa a kashin ma mutane a cikin balawa.
Ka san a duk wata al'umma da ka samu za ka samu bata gari da kuma mutanen kirki. Babu wata kungiya da za ta yi buga kirji cewa ita tana cikin sa wata security wanda ba tare da haɗin gwamnati. Mu masu biyayya ga security ne kuma muna aiki hand down saboda haka wa'annan da ake magana mu ba mu san su ba ma goyon ba su kuma ba za mu goyi ba su ba.
Sarkin Fulanin garin Buzaye Alhaji Muhammad Hussein shine shugaban kungiyar Fulanin Kautar Hore ya halarci taron ya gabatar da korafi kamar haka.
Korafin da muke da shi na ɗaya muka ce wannan abun waɗanda suke shigo wannan ya za a yi a sai mutum ba ko ya shigo amma babu sani da kashi ko hakimi ko kuma arbo. So sai ya sa muka ce to saboda haka a taimaka a fitar da kowane abu a cikin duhu. Ya kamata masu anguwanni da dakashi da hakime su dinga kawo rahoto a tantance mutum kafin ya shigo kafin ya sauke shi.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Nigeria.
To a gaishe ka Abdulrahman, to kamar yadda nace wannan shimfiɗa da muka yi kenan da rahoton da za mu so jin ra'ayoyinku akai dangane da rigingimin da kan barke tsakanin Fulani da makiya da manoma da sauransu da kuma yadda za a shawo kansu, amma kafin ku fara mana magana bari mu ji wannan. To sai mu ba ku hakuri da dan kidan da muka so mu kawo muku kafin mu fara daukan wayoyin naku bai samu ba, dan haka yanzu kai tsaye zamu je ga daukan wayoyin naku.
2655 domin a bayyana ra'ayi. 2052 2055 2655.
To ina fatar an ji lambar da kyau, wato alamar tarawa 1202, ina zuwa tukuna 2022 2055 2655 ita ce lambar. To bari mu share fage daga Benin. Wa yake kira mu daga Benin ne? Hello, wa yake kan layi daga Benin? Ina jin ka. Alaika salam, wani ne baka ji mu ne? Hello, hello. Hello? To, wanda ya kira mu daga Benin, watakila baka ji mu, muna jin ka. In ka samu dama sai ka sake gwada layin nan, ka sake gwada muka ji. Ban sani ba ko Benin din cikin Najeriya ce ko kuma Benin din Jamhuriyar Benin ban ce. Amma dai yanzu bari mu je Kaduna mu ji kiran mu na gaba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yalla bai barka da dare, barka da aiki.
Barka da dare, wanne ne?
Sunana Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Malam Musa, mu je mera in ka game da maganar nan da muke ta Fulani da makiya da sauransu.
To gaskiya abin yana bani mamaki, kuma ni ina ganin Malam Ali Mustafa idan muka dauki irin wannan matsalolin, gaskiya kamar sai ga kamar akwai da suke hada diga suna kawo irin wannan domin a samu irin wannan matsala. Dan idan muka dauka makiyayi da manomi, mutane ne wanda suke suna zaman lafiya, suna tare a kodi yaushe, amma sai ga ana kawo irin wasu abubuwa muka samu wasu matsalolin da wasu ba ƴan Najeriya bane, zaka sun shigo suna haddasa fitina tsakanin makiyayi da Fulani.
Amma Alhaji Musa, da kace kila ko su da suka yi haka, me ribar da za su samu a cikin sun hada irin wannan rigima?
To abin da yake samu damun gaskiya al'amari, ana samun a siyasantar da irin wannan al'amari domin wasu suna samun wani riba a ƙarƙashin irin wannan.
To mun gode Alhaji Musa a Kaduna. Bari mu je Kwara. Waye da Kwara yake kira? Hello, wa yake kira mu daga Kwara? Na'am, ba na je kamar wani yana cikin kasuwa na kokari ya yi mana magana. To bari mu bar Kwara mu je Kaduna mu gani. Mai Kwara, in ka je ka sake gwada mu. Wa yake kira Kaduna yanzu?
To Ala Ali Mustafa Sokoto, barka da lasariya.
Barka da dare, wani ne?
Sunana Murtala, ina kiranku daga garin Gasa Kaduna tarihin Najeriya.
To Malam Murtala, barka da dare, me ra'ayinka game da wannan batu da muke yau?
To ra'ayina da shawaran da zamu ba masu kasa shine, to abubuwan nan da kullun kaman ya lafa su kara tasowa, kuma su ya kamata a ce to suna magana da manoma sun shiga sun fitila yansu ne na burtali aka sun mai da shi gora. To kaga tun kwanaki ake ta magana ba, yana ya kamata a ce manya-manyan jami'in gwamnati wanda alhakin shi ne ministan da fannin shi ne, a ce an fara bude musu hanyar wucewarsu. Su kuma Fulani su fahimci cewa fa kusan mu a arewa fa rabin mu duk Fulani ne, fa kar su ji muna Hausa, dukkan yan uwansu Fulani ne, sai dai kila wasu suna ƙauye ne suna.
Amma Malam Murtala, kamar a cikin rahoton da muka kawo daga Bauchi, kaji shi kwamishin yan sanda yana cewa akwai masu laifi cikin abin nan, har da su kansu yan sanda da sarakuna da waye, ka yarda da haka?
Eh, zan yadda da haka saboda kowa da ya tsaya yayin aikin shi Malam Aliyu Mustafa ai da haka ba zai faru ba in dan sanda ne dole za a ba shi report illa wasu kuwa kuya su ga me kai rohoton nan da wuri ya kamata sai a je a dakila abun kafin a yaje ya faru
to mun gode Malam Murtala to daga Kaduna bari mu shiga Funtuwa assalamu alaikum
wa alaikum assalam Alhaji Aliyu sunana Usman Manika mai rohoton Funtuwa
to Malam Usman barka da yamma me kai me kake ji game da wannan al'amari
to Alhaji Aliyu da farko dai gaskiya akwai dai laifin mahukunta a kasan nan
Masha me ya faru Funtuwa Malam Usman in ka samu layin ka ya tsinke ki sauri kafin mu gama ka sake gwada mu bari mu je zafar kafin mu sake samun kira daga wurin Malam Usman a Funtuwa hello
assalamu alaikum
wa alaikum salam wani ne
Alhaji Sani ne daga Talatin Mafura Lokwa Zamma
Alhaji Sani barka da yamma me zaka ce mana game da wannan
shawara da nan bayawa ne shine dan Allah hukumar Najeriya ta kula da iyakoki na Najeriya baki ne ki shigowa suna mana wannan tahadi dan mu Fulani mu ƴan uwanmu ne ƴan uwan juna muke da mu da su to su san da su irin waɗannan abubuwa fa sai da baki na shigo mana
amma Alhaji Sani dole mu dauka cewa kafin bakin su shigo muka mu muna da matsalolin na a cikin Najeriya
ai matsalolin mu ba su yi burtula da gonaki da muka nuna ne muka tattare masu ba su an matsalolin mu tun fara
eh
an matsalolin mu kuma in hukuma ta kula da wannan
ka san
ya kamata ta yi musu da burtulolin
ka san da sani akwai ma cewa sai bango ya tsage kadan gare ka samu wurin da ya shiga wataƙila ganin muna da wannan matsalolin ne wasu suka samu guri suka ratsu suka shigo ko
eh haka ne gaskiya haka ne to ba kamata lalle kuma muna roƙon don Allah su hukuma ta dawo ta bibi daraja sarakuna da sauran wakilanta
to mun gode Alhaji Sani to bari mu je Borno jihar Borno assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to da muke magana
kana magana da Abdullahi
to Malam Abdullahi ya kake ne
jar Borno Najeriya
to me ya ra'ayinka game da wannan magana da muke ta Fulani da muke ya da rikitan su mana Abdullahi akwai wani abu a kusa gare ka mai ƙara ko rediyon ka ko wani abu ka kashe mana shi yawa kashe shi to kake cewa me ya ra'ayinka tukuna game da wannan matsalar ne ƙara kashe abun nan bai kaso ba ƙara kashe shi
ana so sai na so
yawa kace me game da wannan matsala
yau nace magana ana magana Maryam wajen me nake
eh to bari mu je Kano daga Borno assalamu alaikum
wa alaikum assalam
to
barka da yanki
barka da wane ne
alhamdulillah ni Musa ne mai Habibu daga Kano amma kuma da
kanto Alhaji Musa barka da dare me ya kake ganin za a da wannan matsalar rigingin mutanen nan
wallahi mun hudu mun kaman yadda shi komishin yake magana hakika akwai abubuwa daga cikin abubuwan yin wannan shugabanni musamman kaman da ya fara da fari amma abubuwan da kamata ya ce baki idan ba ku zai shigo haka da cikin lokacin gwamnati maka sani ba ku bai fara shigowa gari a sauke shi sai ne unguwa ya sani ne unguwa ya sanar da gacin sa sannan ake sauka sai muna da bako kala ko a gidan wani zai sauka ne gidan bai sauke shi ba sai ya zo ya gaya wa mai unguwa muna da bako kala kala kaga mutum da muka saki wannan layi to za ka muke samu fasaloli irin wannan masu yawa wallah
to amma Alhaji Musa baka jin cewa yanzu kila saboda tarin yawan mutane da ake samu shi yasa wata kila koda wasu sun shigo sai su rikide cikin jama'a ba ma sanin sun shigo
gaskiya amma duk aka tsara da kungiyoyi kuma yanzu da yawa isa akan da kada mu da kungiyoyi yanzu da yawa wallahi kin za su iya zuwa in mu suke zuwa sai ba da kungiya ko ya kara zuwa kungiya to yan kungiyan uban za su zuwa tsayawa shi ainihin wannan ne unguwa ko ku daga cikin
mun gode Alhaji Musa a Kano bari mu je dandalin Fulani sosai a Yola wa yake kira mu daga Yola
Malam Musa ne yake magana daga Yola
Malam Musa kai lafiya
eh na'am lafiya alhamdulillah
to an ce mai daki shi san inda dakin shi yake ruwa ya kuke ji game da wannan matsala
wato wannan babbar matsala tana faruwa ne daga bangaren ma'aikata
to ma'aikatan gwamnati
saboda tautari sai ma'aikatan gwamnati sautari idan aka yi wa Fulani barna suka rubuto su kawo kukansu ga hukuma. Ba su ke ba su ji ba irin wannan ta sha faruwa. Su ma'aikata ba sa ɗaukan mataki kai tsaye. Ta yayin da abin ya ta'azzara tukunna za su zo su ce za ta ɗauki mataki. Misali akwai abin da ya faru a farkon wannan shekarar a ƙaramar hukumar Jamta. Mutane da dama, Fulani da dama sun rubuto wasiƙa daban-daban, amma su hukuma ba ta ɗau mataki ba sai da abin ya fakkara tukunna har ta kai ga zub da jini. Tukunna su mahukunta suka shiga tsakani. To kaga wannan sakaci ne daga ɓangaren jami'an tsaro. Inda a ce jami'an tsaro duk lokacin da aka kawo musu kuka kai tsaye za su bi sawun wannan magana. Ba za ta kai ga zub da jini irin wannan ba.
To Madalla Malam Musa, bari mu cilla zuwa jihar Niger. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum. Salamu. Kuna magana da yankin Wula a Kimba mai Goja.
To me ra'ayinka kai game da wannan matsala ta ko kuma rikitan Fulani da manoma da muke yi da sauransu?
To gaskiya ne ra'ayina kamar wannan mai magana da ya gama da kwallafin hukuma kai. Saboda idan da Allah ya tafi za a ware ma manoma wurin noma da ban su kuma kiyaya. A ware musu wurin kiwo to insha Allah za a samu sauƙin haka.
To Madalla, to jama'a iya ga cikin yawan kiran da za mu ɗauka kenan dangane da wannan matsala, sai kuma gobe mu dawo muku da wani. To Madalla, yanzu ƙarfe 5:08 na la'asari a Washington DC. Bari na haɗa ku da Murtala Farukun Sanyi ne ka muku
wasanni a taƙaice. An yi aikin tiyata ga tsohon kaftin ɗin Najeriya mai tsaron gida Vincent Inyama sakamakon mummunar raunin da ya samu a gwiwar kafarsa. Wannan lamari ya sa ɗan wasan da ke takale da ƙungiyar Lille ta ƙasar Faransa ba zai iya koma buga wasa ba a ƙarshen wannan kakar wasannin. Inyama ya sami raunin ne sa'ad da ƙungiyarsa take karawa da Rennes, inda ta sha kashi da ci biyu da nema. Mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Frank Passy ya tabbatar da cewa Inyama ɗan shekaru 34 ba zai ƙara taka leda ba a sauran kakar wasanni ta bana. Ya buga ƙungiyar ta Lille wasanni har sau 32 a wannan kakar wasannin, inda aka zura masa ƙwallaye 40 tare da wasanni 8 da ba a zura masa ƙwallo ko ɗaya ba. Lille tana ta 11 ne a teburin babbar gasar League ta ƙasar Faransa, inda kuma a ranar Lahadi mai zuwa za su karɓi bakuncin Metz. A ƙasar Spain, kaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid Sergio Ramos ya ce an hana su shi da sauran 'yan ƙungiyar damar taya murna wa ɗaya daga cikinsu Cristiano Ronaldo bayan da suka yi galaba akan Atletico Madrid a wasan farko ta matakin kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin zakarun Turai. Ronaldo ɗan ƙasar Portugal ya ƙara kafa tarihi bayan da ya jefa ƙwallaye 3 da suka baiwa ƙungiyar nasara. Ramos ya ce a daidai lokacin da suke ƙoƙarin soma tayar Ronaldo murna bayan kammala wasan, sai kawai hukumomi suka kira shi domin yi masa gwajin ƙwayoyi irin na yau da kullum. Ya ce an tilastawa Ronaldo zuwa gwajin ƙwayoyin ne, lamarin da ya sa abokan wasansa ba su gan shi ba. Mai horar da 'yan wasan ƙungiyar Everton ta Ingila Ronald Koeman ya jaddada cewa zai iyar da kwantaraginsa na tsawon shekaru 3 duk da cewar yana da burin shugabantar ƙungiyar Barcelona. Wannan ne shekara ta farko na kwantaragin nasa a Everton. To amma Koeman ɗan shekaru 54 ya faɗa a wata jaridar ƙasar Spain cewa yana da burin horar da 'yan wasan Barcelona. To amma kuma a yau Alhamis ya ce ba damar ya bar ƙungiyar ta Everton kafin ƙarewar kwantaraginsa. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Ga shirin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yayin da yake jawabi a gaban kwamitin sojoji na Majalisar Wakilan Amurka, Admiral Harry Harris, kwamandan dakarun Amurka na yankin Pacific, ya kira ƙasar Koriya ta Arewa a matsayin ƙasar da take yi wa tsaron Amurka da ƙawayenta barazana a yankin Indonesia da Asia na Pacific.
The only nation to have tested nuclear devices in this century, North Korea has vigorously pursued an aggressive weapons test schedule.
Yana mai cewa ƙasa ɗaya tilo da ta yi gwajin makamai nukiliya a wannan ƙarni ita ce Koriya ta Arewa, kuma ba da sassauci ba ta ci gaba da gwajin harbin rokoki fiye da sau 60 a cikin 'yan shekarun nan. Irin waɗannan gwaje-gwajen sun haɗa da wanda bai yi nasara ba ranar 16 ga watan Afrilu. Bacin haka, Korea ta Arewa ta ci gaba da yiwa Amurka babatu tare da kawayenta. Takara-takara da kasar take yi ya sa shugaban Amurka Donald Trump ya bada umarnin sake duba manufar Amurka dangane da kasar Korea ta Arewa yayin da ya kama mulki a watan Janairu. Saboda karuwar barazanar da kasar take yi, lokaci yayi da ya kamata a ƙara yi wa kasar Korea ta Arewa matsin lamba domin ta yi watsi da wannan muguwar hanyar halaka, inji sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson a jawabin da ya yi wa taron hukumar tsaron Majalisar Dinkin Duniya.
I urge this council to act before North Korea does. We must work together to adopt a new approach and impose increased diplomatic and economic
pressure. Yace ina gargadin wannan majalisar ta dauki matakan gaggawa kafin Korea ta Arewa ta yi wani abu. Dole ne mu yi aiki tare. Mu dauki wata sabuwar hanya ƙara matsa lambar diplomasiya da na tattalin arziki kan gwamnatin Korea ta Arewa. Secretary Tillerson ya gabatar wa hukumar tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya shiri iri uku da yake son a dauka kan wannan kasar. Ya yi kira a yi amfani da kudurorin da a da can aka tsayar a kan kasar da dakatar da ko kuma rage dangantakar diplomasiya da kuma mayar da Korea ta Arewa saniyar ware a harkokin kuɗi. Haka kuma a hirar da ya yi da tashar talabijin ta Fox News, Secretary Tillerson ya yi bayani cewa China, wadda babbar kasar da ke cinikayya da Korea ta Arewa ce, na da rawar da za ta taka a wannan lamarin.
We know that China is in communications with the regime in Pyongyang. They confirmed to us that they had requested the regime conduct no further new.
Yace mun san China tana tattaunawa da mahukuntan Korea ta Arewa. Sun kuma tabbatar mana cewa sun fada masu su daina gwajin makamai. A kashin gaskiya, gwamnatin China ta shaidawa mahukuntan Korea ta Arewa cewa idan sun ƙara gwajin makamai, China za ta kakkaba mata takunkumi da kanta. Ba nufin mu bane a soya shugabancin gwamnatin kasar kamar yadda Secretary Tillerson ya shaidawa hukumar tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya ko kuma yi wa al'ummar Korea ta Arewa barazana ta tada rudani a yankin Asiyar Pacific. To sai dai Secretary Tillerson ya kara da cewa za a marawa matakan diplomasiya da na tattalin arziki da aniyar yin amfani da ƙarfin soji idan ta kama a yi hakan. A cewar Secretary Tillerson, mun fi son a daidaita wannan matsala cikin ruwan sanyi, amma fa a shirye muke mu kare kanmu da ƙawayenmu daga takale-takalen Korea ta Arewa. Sharhi Murai Amurka kenan da ya bane ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, to a gurguje bari mai da ku gurin Maryam ta baku labari a takaice.
Wani jami'in tarayyar Turai a Rwanda ya ce akwai yiwuwar shugaba Paul Kagame na kan hanyar sake zama shugaban ƙasa, amma ya ce yana shakkun tarayyar Turai za ta tura wakilanta su sa ido a zaben da za a yi. Michael Ryan, shugaban wakilan tarayyar ta Turai akan zaben Rwanda, ya yi magana da 'yan jarida a Kigali yau Alhamis, kwana ɗaya bayan da wata mata 'yar shekaru 35 da haihuwa da aka kashe wa mahaifi bisa yanayin da ba a tabbatar ba ta ce za ta kalubalanci Kagame a zaben shugaban ƙasa da za a yi a cikin watan Agusta.
To a gaishe ki Maryam, jama'a abin da ya sauke kenan a shirinmu na wannan lokaci. Kafin mu tafi, bari mu taya wakilinmu na kudancin Najeriya Lamido Abubakar Sakkwato murnar samun sabuwar amarya, domin ya samu sabuwar ya yau din da aka haifa masa. Allah ya raya ta. A madadin Maryam da Saida da Cedric da Aliyu, Musa Sakkwato, wani lafiya.